daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Abida Bahari Auda
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk kwanar alhafi shirya da gobe da bugada da aka batutuwa da suka shafi kiwon lafiya a yau 1 ga watan Disamba da shekarar 2022, zabi bugada da akan cutar karancin jini da kuma mahimmancin ba da jini.
Tafi da ƙarin bayani
a cikin shirin da bu da yau. Wakilan sashen Hausa su tattauna bada da fasu ruwa da tsaki akan wannan cuta, sannan za mu ziyarci Filibu da Kwalaba.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Za mu fara shirin dai da tattaunawar da wakilin sashen Hausa Abuja Hawwa Umar tayi da ƙwararriyar likita Dr. Maryam Ahmed Al-Mustafa.
Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Muna tare da Dr. Maryam Ahmed Al-Mustafa, inda za ta yi mana cikakken bayani akan matsalar ƙarancin jini, wato anemia a Turanci. Likita, gare ki.
Wato, jinin ɗan adam ba abu ɗaya bane, abubuwa da yawa ne suke haɗuwa su zama jini. Daga cikinsa akwai ruwa, akwai ƙwayoyin halitta da muke ce musu cells, kuma daga cikinsa akwai red blood cells wanda suke ba jini wannan jan kalan, akwai white blood cells wanda suke taimaka mana mu faɗa da cuta, sannan akwai platelets wanda idan muka ji ciwo suke dan nana ciwon. Bayan waɗannan ƙwayoyin halittar kuma akwai wasu abubuwa daban, duka abubuwan nan ne suke haɗuwa su zama jini. To, shi fa jini a ɗan adam ɗin nan yana zuwa daga ɓargo ne da ke cikin ƙashi. Ɓargon ne yake haɗa jinin sai ya sake cikin jijiyoyinmu. Anemia ko ciwon ƙarancin jini ba cuta ba ne da ke zaman kanshi. Yawanci sakamakon wani abu daban ne. Ma'ana, in mutum yana da ƙarancin jini, ba wai cewa za a yi cutar shi ne takamammen ƙarancin jini ba. Cewa za a yi yana da wani ciwo ko wani matsala da ke jawo mishi ƙarancin jini.
To, likita, shin me ke kawo cuta ko kuma matsalar anemia, wato ƙarancin jini a jiki?
A taƙaice dai, za a iya samun ƙarancin jini ta hanyoyi huɗu ne. Na ɗaya, idan mutum yana asaran jini ta wani hanya, kamar a ce ta hanyar al'ada, ko masu tsutsan ciki wanda tsutsan yake tsotsa jinin, ko kuma irin a ce masu kansan hanji da suke zubar da jini ta bayi. Na biyu shine idan jikinmu baya yin sabon jini yanda ya kamata. Misalin wannan shine kaman wanda ba sa cin abincin da ɓargo yake buƙata don ya yi sabon jini, ko kuma masu ciwon ƙoda wanda ƙodan baya sake abubuwan da jikinmu yake buƙata ya yi sabon jini. Na uku shine idan jikinmu yana faffasa waɗannan ƙwayoyin halittar da ke cikin jini ɗin. Wannan shine kaman za a ce ciwon malaria ko kuma ciwon sikila. Sannan na ƙarshe, idan jinin da mutum yake buƙata ya fi wanda ɓargon shi yake yi ya saki. Misalin irin wannan shine mata masu ciki ko kuma mata masu shayarwa. A taƙaice dai, akwai matsaloli da yawa gaskiya da suke jawo ƙarancin jini, kawai waɗannan misali ne muka bayar.
Da wasu alamomi ake gane mutum na fama da cutar?
Akwai alamomin da mutum yake iya ji a jikin shi, akwai kuma alamomin da ake iya gani a jikin mutum idan yana da ƙarancin jini. Daga cikin alamomin da mutum zai iya jin gajiya, ya ji bai da ƙarfin iya komi, zai iya jin jiri, ya zo ya fara ciwon kai ko ciwon kirji, zai iya fara haki ko ya ji zuciyarshi yana bugawa. Idan abin yayi tsanani ma akwai abin da muke cewa pika, wato wannan mutum zai rinka sha'awan abubuwan da ba abinci bane kamar takarda ko chalk. Babban alaman da ake gani a jikin mutum kuma in yana da ƙarancin jini shine tafin hannayen shi ko kuma leɗen shi ko kuma ƙarƙashin idanuwansa za su iya canja kala su yi haske ko su yi fari.
Shin matsalar anemia ko ƙarancin jini ta kasu kashi nawa ne?
Akwai hanyoyin da ake amfani da su a kasa ƙarancin jini. Na farko, akan duba girman waɗannan ƙwayoyin halittar da ke cikin jinin ne. Na biyu kuma akan kasa shi ta hanyar cutar da ke kawo shi ne, kamar yadda muka gama bayani ɗazu.
Wacce mutane suka fi cin karo da ita kuma me yasa?
Ƙarancin jinin da aka fi cin karo da shi shine muke ce mishi nutritional anemia. Wannan shine ƙarancin jinin da ake karo da shi saboda mutum baya cin abubuwan da ya kamata wanda suke taimakawa jikinmu ya hada jini din. Misalin waɗannan su ne abinci masu folic acid kamar su alayyahu, abinci masu B12 kamar su madara, su ƙwai, da kuma abinci masu iron, wato masu ganye da su naman saniya kenan.
Tsakanin manya da yara ko kuma tsofi wadda suka manyanta, su waye suka fi cin karo da cuta ko kuma matsalar ƙarancin jini?
Da suka fi samun ƙarancin jini da yara ne masu shekara ƙasa da 5 da kuma mata masu ciki. Ƙungiyar Lafiya na Duniya ma ta ce 42% ɗin yara na duniya suna da ƙarancin jini, sannan 40% ɗin mata masu ciki ma suna da ƙarancin jini.
Shin matsalar ƙarancin jini ko anemia na ɗaya daga cikin cututtukan da ake iya gado?
Kamar yadda muka yi bayani, ciwon ƙarancin jini yawanci sakamakon wani abu daban ne. To an san za a ce eh kenan, domin akwai cututtukar da ake iya gada kamar su ciwon sikila da su ciwon ƙoda da suke iya jawo ƙarancin jini. So ba wai ƙarancin jinin bane ake gada, a ciwon da ke jawo ƙarancin jinin ne ake gada.
Yaya tsananin matsalar take idan ba a dauki matakin da ya dace da gaggawa ba?
Gaskiya in cutar ta yi tsanani ba a dau mataki ba za a iya samun matsala. A yara cutar zai iya hana su girma yadda ya kamata, amma su ciki zai iya jawo musu matsaloli da cikin ko kuma da jaririn, zai iya jawo ciwon zuciya abinda muke cewa heart failure, zai iya jawo bugun jini abinda muke cewa stroke, a gaskiya dai zai iya jawo matsala kala-kala har ya yi kisa ma.
Shin wani irin nau'in abinci ya kamata masu fama da matsalar ƙarancin jini su riƙa ci ko kuma su ƙauracewa?
Idan mutum yana da ƙarancin jini, ana so ya rinka cin abincin da za su taimaka ma jikin shi yin sabon jini. Kamar su ganye, musamman alayyahu, madara, ƙwai, naman saniya, wake da abubuwa dai da yawa da za su ba da mutum wannan folic acid, iron da B12 ɗin da yake buƙata domin jikin shi ya yi sabon jini.
To likita, daga ƙarshe wacce shawara za ki ba wa masu sauraronmu don kaucewa cin karo da cutar ko kuma matsalar anemia, wato ƙarancin jini, da ma sauran cututtuka baki ɗaya?
A taƙaice dai, gaskiya hanyar kariya shine cin abinci mai kyau, sannan zuwa wajen likita da wuri idan mutum bai jin daɗi. Ciwo ma in ya daɗe a jikin mutum yana kawo ƙarancin jini. Duka-duka dai a taƙaice, idan mutum yana da ƙarancin jini ba wai a wajen ake tsayawa ba, ana samo dalilin da ya jawo ne sannan a yi maganinsa. Dalilin haka, ganin likita da wuri da bin shawarar likitoci yana da mahimmanci domin mutum ya kula da lafiyarsa, sannan ya ɗau mataki ga duk wani matsalar da ke wasa da lafiyar shi. Allah ya kare.
To masu sauraron mu, kun dai ji abubuwan da likita ta faɗa akan wato matsalar anemia ko kuma ƙarancin jini a jikin dan Adam.
Jama'a masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a cikin shirin Yau da Gobe.
Yanzu kuma za mu yi tattaki zuwa Maradi a Jamhuriyar Niger, inda za mu kawo muku bayani akan ɗaya daga cikin hanyoyin da za a iya taimakawa masu cutar ƙarancin jini, wato ta hanyar bada jini kenan. Ga wakilanmu Hawwa Umar da Mansur Sani da rahoton da suka hada mana akan wannan batu.
Bada tallafin jini a asibiti abu ne mai mahimmanci musamman don marasa lafiya da ke da buƙatar ƙarin jini da gaggawa, kamar waɗanda suka yi hatsari, mata masu juna biyu, masu fama da amosanin jini da sauransu. Duk da cewa bada tallafin jini yana da mahimmanci, akwai waɗanda ya kamata a ɗibi jininsu domin jin ko su waye suka cancanta su bada tallafin jini don ajewa a bankin jini na asibiti. Ga hirar da abokin aiki na da ke Maradi a Jamhuriyar Nijar Mansur Sani da shugaban bankin jini na babban asibitin Maradi, wato Mamman Aminu Bura.
Harkar jini a takaice a Maradi, mutane suna iyakar kokarin su bada jini, suna iyakar kokarin su, amma duk kuma kokarin hayo bai isa ba saboda masu bukata suna da yawa.
Su wane ne masu bukatar jini ko kuma suka yi bukatar jini?
To wanda suka yi bukatar jini ne musamman gidan uwa da ɗa. In za a kawo mace munin a gulguje daga kauye tana zubar da jini wajen aihuwa, ko kuma an tana nan kin ma wajen aihuwa ta galabaita, sannan wajen yara kanana wani lokacin da muke cikin masu sauran cizon sauro, ko kuma masu hadarin mota da sauran cututtuka da dama wanda ake buƙatar jini a halin yanzu.
Idan muka duba menene fa'idar bada jini a likitanci ko kuma a bangaren lafiyar dan adam a takaice?
Fa'idar bada jini tana da yawa, kashi biyu ko kashi uku. A likitanci, in ka bada jini kai da kanka inda lafiyar kalau ya cancanta ka bada jini, ka cika ka'idodin bada jini, to idan ka bada in Allah da zaka ji dadin jikinka zaka ji kamar an sauke ma kaya. Sannan wajen kuma taimako na addini, in ka taimaka ka ceci rayuka ba ma raɗe ka tambaya, ko da ɗaya ne ka ceta amma rayuka da yawa ne ka ceta, saboda shi wanda ka cetan zai wa al'umma aiki.
Waye kamata ya bada jini ko kuma wasu irin ka'idoji ne masu bada jini ya kamata a ce sun cika?
Wanda ya kamata bada jini mutum balagi shekara 18 zuwa 60, ga wanda bai taɓa badawa, ma wanda ya saba badawa yana kai har shekara 65, kuma ya zamanto mai lahiya ne, ba shi da wani ciwo ko kaɗan ko na ciki ko na waje. Sannan mata suna iya badawa amma ya zamanto masa ba sa goyo, ba su da juna biyu, kuma ba sa cikin haila. Namiji yana iya badawa duk wata uku, kinan yana iya badawa sau hudu a cikin shekara. Mata suna iya badawa duk wata hudu, kinan suna iya badawa sau uku a cikin shekara. Wannan zune manyan gimshiki na bada jini.
Za a iya tantance jinin mutane, duk wanda ya bada jini ana nuna bada jinin yana nuna cewa lafiyar shi lau, ko kuwa a cikin bada jini kuna yin bayani ga wanda yake da wata matsala a cikin jinin shi domin ya dauki mataki, ko ko a'a kuna dauka ne, idan kun dauka kun ga wata illa ga jinin kukan zubar da shi kuma wannan mutumin ba tare da ya sani ba?
Binciken yana hawa biyu. Hawa na farko, kafin ka bada an ka zo sai an maka tambayoyi a gani in ka cika ka'idodin wannan da na zana dazu, ya zama dukkan da lafiya a shekarunka sun kashi 18 zuwa 60, kuma yawanin ka ya ba kilo 50 baya. In ka cika wannan ka'idodin aka maka tambayoyi baka da wata rashin lafiya wanda ka san da ita ko kuma wanda ake ganin ta a cikin hatarka, to wannan sai a dauki jininka. To kashi na biyu kuma shine jinin aka dauka dole sai an tace an bincika shi a gani ko wani irin kala ne, sannan kuma a gani baya da cututtuka guda hudu kamar da doka ta nan kasar Nijar ta bada dama a yi a horon masasara a da be, sannan da ciwon sida kuma da ciwon sanyi. Wannan guda hudun su ne ake dubawa a gani sarkalan in bata da su, in tana daya daga cikin su sarkalan bata da amfani sai a kore ta a zubar da shi.
Shugaban bankin jinin ya kuma yi kira ga jama'a da su kara jajircewa wajen bada tallafin jini musamman a wannan lokaci na damina da ake fama da cututtuka kamar zazzabin cizon sauro da sauransu.
A yanzu ana bukatar sosai mutane su kara jajircewa saboda jinin yana so ya yi karanci. Me yasa? Saboda masu bukatar jinin a yanzu sun yi masu badawa da yawa, wanda suke bada fi sabilillah dan radin kansu ba su da yawa. Tunda yanzu aka dan ahuda salka 100 duk wuni, daga yanzu sai zuwa ga wasu ahuda salka 100, kuma ba a samun masu bada da radin kansu mutum 30 za su zo wanda ake cewa volunteer su zo su bada jini.
Za a iya cewa wanda kuke amfani da shi kusan ajajje ne wanda ya jima aji?
A yanzu baya jimawa. Wanda aka dauka a rannan shine ake tacewa, da an tace kuma mutane suna jira an ba su shi dai baya jimawa. Saboda haka muna buƙatar ƙwarai sosai gudunmuwa ta jama'a su runkuya su zo su bada dan a samu jinin nan a tace a aje kaciwo wanda yazo a gagauce a dauka a bashi. Tunda duk kaciwon da aka yi da wuya yayi kwana 20 yayi kwana 2 a aje, da ka zo kawai an saka 100 aka samu saka 100 na cin cikin kwana biyu ta kare. Saboda shi muke cewa mutane su yi hakuri, an ce su kawo wani a maida gurin kasa hasala su gani ko kuma an hana su ne, a'a, musamman wanda suke da kar suke bada jini. Kai ka bada shekaran jiya ko ka bada nan da wata guda lokacin bada ka bai ba, to ka zo gidan bada jini an ce babu jini, sai kai ta mamaki ya aka yi kai da kake bada jini kuma an ka zo a ce ma sai ka je ka nemo wani. To halin da aka ciki ne yanzu babu jinin tatacce isheshe a aje duk an shanye shi. Dole wanda za a dauka a lokacin shine za a bincika a tace ko mutane suna tsaye hannu da hannu ko a rarraba musu tai.
Har ila yau abokin aikin Nawaman Sirsani ya zanta da wasu dake bada tallafin jini.
Sunana Kabiru a garin Danja ne.
Shekaran ka nawa?
Karata 20 da da.
Kabiru gashi na suke kana bada jini. Wani naka ne abba ya lahiya?
Yau dai ne na bada na fara bada da jinin ga.
To menene dalili?
Dalili akwai wani can garin Habila shine a kara za a kara mu jini.
Daman ka taba jin cewa ana zuwa a bada jini baka bada ba sai yanzu da ta kama maka?
Eh, gaskiya haka ne.
To menene zaka ce ma al'umma domin su ranka bada jini ba sai in nasu baya lahiya ba saboda gudun irin haka da a ce sai in ka zo a ce sai an diba naka in ya kasance akwai shi a shi kenan kaga za a yi amfani da shi. Me zaka ce ma al'umma matasa yan uwanka?
Zo su taimaka ma yan uwansu marasa lahiya, su taimaka musu da su ba su jini su ma a iba jinin su a ba waɗanda marasa lahiya.
Sunana Shafi'u Ali Usman.
Ka zo an san jini ne ko ka zo bada?
A'a, na zo kawo kanwata ne ta manata cikin harka saboda gaskiya a harka akwai cigaba cikin ta. Tana duk wanda ya taimaka ma dan uwan shi musulmi da jini ya taimaka ma addinin musulunci ne sai Allah, muna jin dadi sai Allah.
Kawai da lokaci da lokaci kake zuwa ka bada jini?
To gaskiya duk bayan wata uku ina zuwa ina bada jini tun jimul says yake bada jini na kuma alhamdulillah in na zo bada ina samu kuma taimaka ma jama'a.
To ya kake shiga cikin ka da kake bada jini?
To gaskiya alhamdulillah ina jina yaro na yadda nake san kana kuma jikin Allah Allah ba ni matsala komai cikin rayuwa ta dadi kawai nake na bada.
Ya kace masu jin tsoron zuwa bada jini?
To gaskiya sabar yin tsoro, saboda shi yin tsoro yana sa wani ba zai dawo ba, amma idan ka zo ka bada wani ma zai bada sai a ji dadi ba sai ta kukan marada ba babu jini babu jini babu jini, amma in dai ya waita to insha Allah kumi da kumi za a samu alheri cikin shi.
Malaman addinai guda biyu wato musulmi da kirista ba su yi kasa a gwiwa ba, su ma sun jaddada muhimmancin taimako musamman don ceto rayuwar dan adam.
Ni ne Muhammadu Muniru na Shehu Umaru wanda yake cewa mai tarbiya a nan Maradi dan Tudu Bagalam. To addini na musulunci ya koyar da musulmi, musulmi ya taimaka ma dan uwan shi musulmi musamman wajen sha'anin bada jini daga ceto rayuwa ne. Ciyarwa da ake yi a taimaka mutum da abinci dan a ceci rayuwar shi ne, shi kan shi abinci an ga mai wanci a taimaka mashi dukkan shi dan a ceci rayuwar shi ne. To wanda ya haka nan zai samu sakaya mai girma wurin Allah, sakaya shi ko Allah ya mai sakaya da aljanna. Ba mutum dan adam ba, dabba ma idan musulmi ya taimaka mata zai samu sakaya wurin Allah. Ya zo a hadisi ingantacce cewa wata mace ce mazinaciya, ita sana'a ta zina kawai, shikenan sallan nan sai ta ji kishirwa sai ta zo bakin rijiya sai ta iske kare yana cin kasa mai damshi, shi ma kishirwa ta kuro shi bai samu ruwan ba bakin rijiya kuma ba yadda za ya ɗebo sai kama yana cin kasa mai damshi dan ya ji dan sanyi sanyi. Sai ta ce wannan karan abin da ya koro ni shi ya koro shi. Sai ta dauko mayafinta ta dirma ga takalmanta, tana takalmi safa ta zuba a cikin rijiya ta ɗebo ta sha, tabba karan ya sha. Hadisi ya inga cewa saboda wannan karan da tabba ruwa ya sha kishuwa bata kashe shi ba, Allah ya saka mata ya sanya ta aljanna. To musamman balle mutum wanda ya taka kama musulmi dan uwan shi, mutum ko yana da girma a wurin Allah. Allah ya hadi walakar karamna bani adama, hakika mun fifita yan dan adam, Allah ya fifita shi akan dukkan halitta. Kenan idan mutum kuma Allah ya ce, annabi ya ce al khalqu ya lillahi, su duk halikai iyalin Allah ne. Wanda duk ya hi sunan Allah mai kyauta mai iyalin Allah, kyautata ana santa ta kowane fanni musamman wannan ta ce tore. In mutum ka taimaka Allah ya raya shi da ilinka, to Allah ya ce kamar ka raya duk mutane baki da kamar da wanda shi ma ya kashe rai guda kamar ya kashe rayukan baki da wanda ya raya daya kuma kamar ya rayuka duk baki da su. Lafiya ai komai sai da ita, ibada ma in babu lafiya ba ta cika. Kaga sallah musamman ya kariba in mutum ba lafiya ai tsayuwa ma bai balle sallah daga tsaye ake so ai in mutum ya kai ba lafiya kaga sai daga zamani har ta kai ta gare shi kenan kaga ibada ma sai lafiya. To lafiya shi yasa annabi ke horo ke cewa mutum ya ribance lafiya shi ka hanyar shi lafiya ta same shi. Akwai lafiya, annabi ya ce lafiya da samun dama wasu ni'ima ne guda biyu inda mutane da yawa an cika su ruhu a cikin su ake sa da mutum na lafiya ya samu ya ta ibadodin ka rashin lafiya ta zo ta hana. Haka nan in mutum yana da samun dama ya ta ayyuka wanda ka rashin dama ya zo ya hana shi da sauransu.
Sunana Fasal Umar Jibrilla, shugaba na wannan iglis da ake kira da ita Peniel a nan Maradi kuma Niger gaba daya. Ga littafin mai tarkiban banga gaba inda aka hana bayar da jini ba. So abu wanda yake da muhimmanci shine mu iya sani cewa lalle jini rai ne. Mutum in ba jini a cikinsa ba zai rayuwa ba. Ba zai iya yin rayuwa kuma da bangare daya ba. So in ana iya hana a bada jini na ci ba, lokacin da aka samu mutum yana kwance baya da lafiya ko kuma an ce jini ne ya kare mishi, to kai kana nan kuma kana da jinin ga irin adadin abin da ake bukata domin ya rayu, tunan dole ne mutum ka tsaya saboda tausayin wannan ran domin kada ya fita da dalili. Ka gani in ka yarda ka baka bayar da wannan jinin ba, zai nuna cewa kana da niyyar mutum nan ya mutu. So amma taimako wanda ya kamata kai na farko shine bari ka bada wannan rai domin ya rayu tare da kai, kuma a ci gaba da dokar Allah tare da shi. Wanda ya cece rai dai wannan ladan na Ubangiji ne, shi ya san sakamakon da zai mishi. Mutum ba za ka iya nuna cewa ga irin adadin ladan da za a bawa mutum ba, tunda kai ba kai ne ke bada ba, amma Allah ne yake bada ladan, shi ya sani abin da yake iya bawa mutum.
Yanzu kuma sai filin kwalabar ku.
Wayo Allah tuwo tuwo.
Me sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na girki girki. Yau ma muna tare da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take da sweet twist wanda za ta gabatar mana da wani kwalam da mafalashe irin na gargajiya. Kowa ya san abin da ake cewa dubulan. Wato wannan dan abun mafalashe da ake yi da fulawa wanda Hajiya za ta gabatar mana da yanda mata a cikin gida, wato ori da amarya ko kuma ƴan mata masu cikin shiga daki za su iya sarrafawa da kansu su yi shi. Hajiya barka da zuwa.
Barka ka dai.
To na riga na gabatar da wanda za mu yi Hajiya, wato za mu yi dubula. Me da ni wacce take bukata idan za ta yi wannan abu, wato shi dubula.
Tsohuwar gida idan za ta yi dubulan tana bukatan fulawa, sugar, lemon tsami, butter, kwai, ruwa, man gyada, baking powder da kuma gishiri. Idan uwar gida ta samu fulawan ta rabu mudu sai ta saka mishi baking powder chokali daya. Gishirin da uwar gida za ta sa kada ya yawa kaman ya kabi kawai za ta hada ta dan pinchino gishirin ta dan barbada pinch kenan. Idan ta barbada uwar gida sai ta yamutsa fulawan da baking powder da gishirin ta yamutsa su guri daya. Sai uwar gida ta fasa kwai guda daya a ciki. Uwar gida sai ta dauki button ta rabin Siemens ta narka shi sai ta zuba a kai. Sai uwar gida ta kawo ruwanta tana dan yayyafawa tana kwaba. Kada uwar gida ta zuba ruwa da yawa, amma idan tana da ma'auni uwar gida za ta saka ruwa rabin kofi. Ainihin kofin da ake gwaji da shi, uwar gida za ta zuba rabin kofi. Bayan ta saka button ta wanda ta narka shi ma rabin Siemens za ta zuba shi. Sai ta hautsina ta kwaba shi. A wannan lokacin idan za ta fidda shi daga cikin roban da take kwaba ta sa shi a kan teburi ko kuma kan dutsen da take amfani da shi na wurin aiki, uwar gida za ta kwaɓe shi har sai ya haɗe jiki. Idan ya haɗe jiki ta sai uwar gida ta haɗe shi kuri ɗaya ta ajiye. A wannan lokacin za ta bar shi kamar minti biyu uku ya ɗan huta. Sai ta zo ta ɗauko shi, uwar gida za ta gugutsira shi ne. Ƙanana-ƙanana uwar gida za ta gugutsira shi. Idan ta gugutsira shi ƙanana-ƙanana, idan uwar gida tana da injin ɗin taliya na murza taliya, to uwar gida za ta saka shi a injin ɗin taliya ta dinga juya shi har sai ya fito fale-fale. Sai uwar gida ta naɗe shi ta soya shi a cikin man gyaɗa. Idan kuma uwar gida ba ta da injin taliya, to uwar gida za ta samu muciya ko rolling pin. Sai uwar gida ta dinga murza shi, ta murza shi kaman za ta yi cincin, ta faɗaɗa shi. Uwar gida in ta zo gurin faɗaɗa shi, za ta faɗaɗa shi ne sai ya yi fale-fale. Idan ya yi fale-fale a hannunta ko a kan teburinta, sai uwar gida ta riƙa ɗan kamo gefe-gefen tana ɗan matse shi. Ta riƙa ɗan matse shi sai ta tara shi gaba ɗaya a kan faranti har sai ta gama yi da waɗannan fulawa da ta kukutura. Idan uwar gida ta yi su duk suka yi fale-fale, sannan ta ɗan kama baki ta ɗan mammatse sai ta tara su. Bayan ta gama kwata-kwata sai uwar gida ta je gurin tuya kuma. Sai ta ɗauki manta ta zuba a cikin tukunya ta ɗora shi, ta ɗan yanki albasa manya ta watsa. Idan albasa ya yi ƙamshi to mai ya soyu. Sai uwar gida ta cire albasa ta ajiye a gefe, ya soyu za ta ga ya ɗan bushe haka. Sai uwar gida ta cire shi sai ta ɗauko shi wannan dublan da ta riga ta mummurza su ta ajiye sai ta fara tuya. Haka uwar gida za ta saka kowane ɗaya tana soya shi sai ta ga ya ɗan canza kala daga fari ya zama ɗan brown-brown, ya yi kalan brown. Sai uwar gida ta sauke. To bayan uwar gida ta sauke shi, uwar gida ta ɗora tukunya, za ta ɗora tukunya shi ma a gefe, ta saka shuga kofi ɗaya da rabi, ta ɗebo ruwa shi ma kofi ɗaya da rabi, ta ɗauki lemun tsami kaman guda ɗaya zuwa ɗaya da rabi zuwa biyu, sai ta matsa shi a cikin wannan runguwan shuga da ta ɗora a wuta. Uwar gida za ta bar shi ya tafasa ya tafasa ya tafasa har sai ta fara gani ya fara ɗan tafasa yana wani ɗan kumfa-kumfa-kumfa haka. To alama ne na nuna cewa sugar ta ya nuna. To uwar gida idan ta ga haka, to sugar ya nuna kenan, sai ta sauke ta dinga ɗaukan dublan da ta soya tana sakawa a ciki tana ɗan jujjuyawa. To dublan ya kammala.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna, da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa, wato Julie Lazarus Gresham, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya. Yau da gobe shirin su BOA, misalina ba.
Yau yara suka sa a gaban su kwanayi ba za su bare ni.